الأليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله المطهرين وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيوة أشرين دشدة جوات المحرم هجرة جمهة لتنفذ أشرين دشدة مثل من حيثاري ألوكة النظام قباتر دا جوابي لم يسمى ساكنكم مرنا دفن شكي أولاد دوات إغواماتا قداجو أولنا وجو دفاتا الله سبحانه وتعالى زي جاد زمن لافيا فكانوا سودا مزا جنسو الله كما زي البركتي ولن بكي. بفرقوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلسلن بيان دمك فارا نا كبائر واتو من ينزلبي ودن دكو الننس يكي ايه جوفا مي ايكا تاشزوا جوتا مكي سينو مدورا مي بياني اكن وني النوبة دكتشن بلا او ايه سكا افكا ومثل من ون زامني واندشيني جرمان كي girman kai cuta ne na dawa daga cikin wannan musulmai wanda kuma yana da hatsarin gaske. Ana bukatar musulmai su yaƙi wannan cuta daga zuciyarsu da kuma dukkan gabansu domin su kasance karkatako. Allah ya tsiratar da su daga sifa daga sifofi shaitan iblis. Allah kuma ya tsiratar da su daga wuta. Za mu gabatar da abubuwa guda uku a gabatarwa ko a shirfida gabanin mu shiga can cikin bayani. Abu na farko da za mu gabatar shi ne tarifat, wato bayanin wasu kalmomi waɗanda a larabce kowannensu Hausawa suna kiransa girman kai. Ma'ana waɗannan kalmomi da baki ɗaya za su iya ɗaukan ma'anar girman kai, ko da a larabci suna da wasu bambance-bambance. Domin waɗannan ma'anoni hatta a cikin harshen larabci suna nuna ma'anar girman kai ne. Waɗannan kalmomi kuwa sun kai su shida. Na farko shi ne kalmar da ake yi sha'a ta shahara, ita ce al-kibru. Akwai kuma kalma al-ikhtiyar, akwai kuma kalma al-fara, akwai kalma al-fakh, sannan kuma akwai kalma al-mara, akwai kuma kalma al-udhu. Waɗannan abubuwa ko kalmomi guda shida kowanne yana da ma'ana mai zaman kansa a larabci. Sannan kuma idan aka tattauna ma'anoninsu suka iya ba mu ma'ana na girman kai. Ya kamata mutum ya san ma'anoninsu domin ya fahimci kasuwar girman kai zuwa kashi daban-daban. Domin haka za mu fara gabatar da ma'anonin waɗannan kalmomi guda shida. Kalma ta farko al-kibru. Wannan kalma an ambace ta da wannan lafazi a wurare guda biyu a cikin Qur'ani. Waɗannan wurare guda biyu, ɗaya daga ciki baya bada ma'anar girman kai wanda muke magana a kai. Ɗaya daga ciki kuma wasu malaman tafsiri sun fassara shi da ma'ana na girman kai wanda muke magana a kai, wasu kuma suka fassara shi da wani ma'ana daban. Kalma ta farko ita ce a cikin ayoyi na hadithul ifk, ko ayoyi waɗanda suke magana a kan ƙaryata waɗanda suka je su sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha. Allah subhanahu wa ta'ala a shimarancin ayoyi yake cewa wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Wallazi tawalla kibrahu, anan kibir ba yana bada ma'ana ne na girman kai wanda muke magana a kai ba, ma'ana wanda ya jagoranci kirkiran wannan ƙarya shi ne ma'anan wallazi tawalla kibrahu, domin wanda ya yi sababin abu shi ya fi ɗaukan mafi girma daga cikin zunuban wannan abu. Kalma ta biyu ko kuma wani na biyu inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'iz billah innahu huwa as-sami'ul basir. A wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci kalma ta kibr inda yake in fi sudurihim illa kibrun, yake ba komai waɗanda suke jayayya a kan ayoyinmu suke musu a kan ayoyi ba tare da wani dalili ko hujja ba wanda ya zo musu, babu komai a cikin zukatansu sai dai girman kai. Mahun bi balighihi, su ba za su iya kai wannan girman kan da yake cikin zukatansu ba, ma'ana yadda suka kai kansu su ba su kai wannan ba, kuma ba za su kai wurin da suka kai shawukansu ba. A nan kibir wasu sun fassara shi a ma'ana na girman kai wanda muke magana a kai. Sannan waɗannan kalmomi guda biyu da muka samu ko ayoyi guda biyu waɗanda suka zo mana da kalima ta kibir wallazi tawalla kibrahu in fi sudurihim illa kibrun, to yana bada ma'ana ne na girman kai al-kibru, sannan kuma yana bada ma'ana wanda ya jibinci abu ya yi sababin aikata abu ko ya wuce gaba aka yi abu, kamar yadda aya ta farko take bayyana haka. Aya ta biyu kuma take bayyana ma'anar girman kai din wanda muke magana a kai. Idan muka dawo fassara al-kibr, menene ma'anar al-kibr a larabci? الإمام الراغب يا الرجاشي يتشوى هو أن يرى الإنسان نفسه أكبر من غيره, يتشوى المتين يجكنسى يأتي وننسى يجرم مكانسى سيدة وننسى ونشي لأتي كلنسى الكبر. ولن نرى من جرم كي على ربشي الكبر yakan kasancewa ne da gabbai, mutum yakan nunawa ne a gabbai ko a tafiyarsa ko a yanayinsa na cewa ai ya fuwa ne ko ya fi wasu mutane. Kalma ta biyu kuma alfakr, an fassara shi a larabci ma'anarsa shi ne almubahatu في الأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه. شنو تنكاهو دوتو أبو دوا وطن دا باسا جتن متن, معنى سكي وجد جتن متن كمان دوتيا كمان مكاي دوتيا ولي أبو نيوان دا بازشي أكي أيسان متن دا haka matsayi ko farauta ba da shi ake aikin mutum ba, to mutum ya tinkaro da kansa saboda dukiyarsa ko matsayinsa, wannan shi ne ake kiransa alfakr a larabci, wanda kuna jin yana da ma'ana na girman kai. Wannan ma'ana na girman kai ya zo a cikin Qur'ani inda Allah subhanahu wataala yake cewa إن الله لا يحب كل مختال فخور. فخور وإن كلمة فخور اسم المبالغة يعني على وزن فعول من الفخر. الفخر كما كمان عندما كبينا kin kama da wani abu wanda ba da shi ya tauke ka ba kamar dukiya ko matsayi shine ake kiran sa al-fakr kun ga shi a cikin da muka bayyana kin kama ne da kai misali kana da kyau Allah ya baka halitta ne kyau ko sifofi masu kyau ka dinga ji da kanka kana jin cewa kafin wani wannan shine al-kibr wannan kuma al-fakr kin kano ga wani abu da ka samu ba da shi ya taife ka ba kun ga kowa ne girman kai ne amma nau'in ne daban-daban ko da a Hausa duk za a hada su ake girman kai amma a Larabci girman kai ne nau'i daban-daban sannan kuma al-ikhtiyar na kace al-ikhtiyar a Larabci malaman lugha sun fassara shi wani nau'i ne na girman kai suna cewa a takaddar an takammulin kabira fara'at bil insan a takaddar an takammulin kabilatin fara'at bil insan wannan shi ne al-islam shi ne girman kai girman kan da wata fitala ko wani daraja ko wani fifiko da mutum yake ganin yake da shi ya yi girman kai saboda wannan daraja ko wannan matsayi ko saboda shirya ko sauwarawa a zuciyarsa cewa ai shi yana da matsayi kaza wannan ya kai shi ga girman kai shi ne ake kiransa al-ikhtiyar a Larabci an gane kamar mutum ne ya kasance ba shi da girman kai mai ladabi ne amma a yau aka mayar da shi kyaman a gaya canjo to wannan canjin a Larabci ana kiransa al-ikhtiyar saboda da ba shi da wannan sifar ko yanayi amma rai da yake ji yake takhayyuli yake sauwarawa a zuciyarsa ai shi yau kyaman ne ko da jiya shi ba kyaman ba ne to wannan ya sa shi yake nuna wannan matsayi da yake da shi a yanzu wannan shi ne ake kiransa al-ikhtiyar kun ga idan kuka duba a Hausa wannan ma ana kiransa girman kai an gane ai sannan kuma idan wannan ma shi ma ya zo a cikin Qur'ani a ayar da muka karanta inna Allaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur wannan muhtal ismul fa'il ne min al-ikhtiyar an gane shi kuma ikhtiyar an farko shi ne daga kama ya kailu a takayyar shi ne sanwara abu a zuciya ka shirya abu a zuciyarka ka san a suka ji cewa ai kai ma kana da abu kaza shi ne muhtam shi ma ya zo a cikin Qur'ani wani nau'i ne na musamman na girman kai wanda ba san ka da shi ba amma a yau ka zama rami ka samu wani matsayi a ga cewa ka juye saboda sanwara cewa yau ka zama wani abu wannan shi ne ake kiransa al-ikhtiyar a Larabci sannan kuma kalma ta fito kalma ta fito shi ne alfara na kace alfara a Larabci kamar yadda al-Imam Raghib ya fassara shi yake cewa insirahu sabri bilazzatin ajila insirahu sabri bilazzatin ajila shi ne ake kiransa alfara yake yayewan zuciya ji a zuciya saboda wani abin daɗi na gaggawa ko nan take wani sanin na jin daɗi da ya zo maka nan take ka dinga bayyana shi wannan shi ne ake kiransa alfara an gane a yi kamar ka samu wani jin daɗi sanin na jin daɗi inshirar sabis da lazzakin ajila lazzakin ajila shi ne kamar kai ne an san da kullum kana son wahala ba ka da komai dare daya ka yi kuɗi da kai kuɗi wa su gari kake alfahari da wannan kuɗin ba ka same shi nan take ko kake alfahari da wannan jin daɗi da yau din nan ma ya same ka jiya ma sai ba komai bane wannan shine yake kiran su alfara shi ma wannan kalma ta zo a cikin qur'ani wurare da dama sannan kuma Allah dai yaji wannan kalma ba daga dukkan wuraren da suka zo ko ta zo a cikin qur'ani ko a wurare guda biyu misali Allah subhanahu wataala yana cewa فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فرحوا والنسيم الماضي وانت اتى دوكوش من الفرح وانت مكي بياني اكلسا يقول وكت عند من ذنن سكا زومت بآي الواضحات بين النوح وبند سكي لحجة farahu bima indahum min al-ilmi suka yi alfahari da abinda yake gunsu na ilmi ana Allah subhanahu wa ta'ala ya tushe tariha me yasa ya ce wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un haka nan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hatta idza farahu bima utu أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون حتى إذا فرحوا بما أوتوا لسكي الفهر إذا أفن دعا تباسوا كي أنهم قطانا ننصوبا كومي بني يوجد أتباسوا ولي أبو لسكي دنجا الفهر كي وأيوانا أبو منشن شنشي هذا يا يزايد أكي كممو mumutu ace ba mu samu wannan abu ba ai ko yau ne ko gobe mun san da cewa wannan abu za mu same shi za mu yi kudi wannan shine alfahari abin da Karuna ya aikata kamar yadda zai zo a gaba shine Allah subhanahu wataala a wata aya ba daban kuma yake cewa inna Allaha la yuhibbu al-farihin a kissa ta Karun Allah subhanahu wataala baya son masu fariha masu faruwa Allah subhanahu wa ta'ala baya son su kamar abu ne ka same shi ka ji cewa dama ka cancanci ka samu wannan abu ba wai Allah bane subhanahu wa ta'ala ya baka ka cancanci ka samu wannan abu tukunnan ka same shi shine ikrarul sadr bi mawjatin ajila duk wurin da lafazi ko kalima ta fariha yazo a cikin qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya kushe shi aya da muka karanta na farko ya ce wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un aya na biyu da aya ta biyu da muka karanta Allah ya ce hatta idza farahu bima utu akhadnahum bakhtan da suka yi alfahari da abin da muka ba su sai muka rike su sai muka kama su da azaba nan take ba su da tsammani haka nan aya da muka karanta inna allaha la yuhibbu al-farihin Allah baya son masu fariya wannan duk Allah subhanahu wa ta'ala ya kushe wannan kalima al-fara saboda nau'i ne na girman kai shi ma wurare guda biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi fariya a cikin qur'ani wuri na farko lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabi darajar al-qur'ani da kuma muhimmancin sa da kuma bayan da Allah ya bawa wadanda aka saukar wa Qur'ani wannan al'umma inda yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin yace qul bi fadlillahi wa bi rahmati wa bi zalika falyafrahu Allah yake fa bizalika wannan qur'ani da aka ba su wanda shine shifa'un lima fi suduri sannan kuma hudan ne wa rahama ne lil mu'minin Allah yake wannan abu ne wanda ya cancanta wanda aka ba su qur'ani su yi fariya da shi anan an yi fariya wani na biyu kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ghulibatur rum fi adna al-ardi وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون
anan Allah subhanahu wata'ala ya yi fariya yace a lokacin da aka ci gamaban ruh a wannan lokaci ko a wannan rana mu'minai za su yi fariya za su yi farin ciki Allah ya yi fariya a wannan waje saboda irin bukunawar da ruh take yi wa musulmai a wannan lokaci sannan kalma ta biyar ita ce kalma ta uku kalma ta uku ma'anarsa yana ɗan kama da riya sannan kuma yana kama da kibir saboda haka ne uku yake shiga babu riya yake shiga kuma babu kibir al'ujub yakan kasancewa riya domin in ka aikata aikin laba sai ka ɗaya ba wanda ya sani ka ji a zuciyarka ka dago zuciyarka ka ji cewa ai irin wannan nau'in aiki anya kuwa akwai masu yi da yawa kamar ni akwai su kuwa wannan shi ne ake kiransu al'ujub ko dai riya ne saboda wannan tunanin da ka yi na cewa wataƙila ba za a samu wanda zai bauta wa Allah irinka ba ka lalata aikinka ta wannan hanya ya zamanto riya hanyar da kuma zai zo ya kasance kibirin girman kai shine girman kai ne na cikin zuciya ko da baka fito ka bayyana a sifofinka ko a gabobinka na cewa kana da girman kai ba amma in ka ji a ranka cewa ai kai kana yin kaza to ka yi girman kai ta wannan hanya ya shiga babin girman kai ta wancan hanya kuma ya shiga babi na riga sannan aka ce al'ujubu abin da ake nufin mutum ya burge kansa ya yi wani abu ya ji cewa har wannan abu ne mai kyau masu yin irin wannan abu ba shi da yawa shi ka ake cewa al'ujubu al-kibru fi nafsi al'ujub shi ne girman kai ko at-takabbur fi nafsi girman kai a cikin zuciya girman kai ne kake raya shi a zuciyarka bai fito ba shi ne al'ujub sannan kuma kalma ta shida ta ƙarshe al-mara kalma ta al-mara tana da alaƙa da kalma ta al-fara wacce muka fassara ta al-fara mutafari inshirahu sabr bi lazzati al-akhirah sannan a lokacin da kuma aka zo aka ce al-mara abinda ake nufi da shi shine shiddatul farah idan al-fara ya yi tsanani ko kuma faruwa in ya wuce oba in ya yi oba a wannan lokaci a lalata ke kiransa almara shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan kalma a subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan kalma inda yake cewa wala tanjisu al-ardi maraha wala tanjisu maraha a wannan waje ya ambaci wannan kalma ma'anarsa shi ne faruwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wannan kalma ta al-mara a cikin Qur'ani inda yake cewa wala tamshi fil ardi maraha a wannan waje Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace ta ma'anar wannan kalma kuwa ita ce ko kuma shi ne shiddatul farah wa tawassu' fihi tsananin bayyana fariya da kuma faɗaɗa fariya shi ne ake kiransa almara a larabci waɗannan kalmomi guda shida waɗanda muka fassara ma'anoninsu idan aka yi tadabburi aka lura za a ga cewa suna ɗaukar ma'anar girman kai sai dai larabci ne da ke yare ne wanda yake da zurfi yare ne wanda yake da ma'anoni da dama kowane irin nau'in abu a larabci yana da suna duk da idan ka ce girman kai abu ne guda ɗaya amma larabci kowane nau'i na girman kai yana da suna shi yasa idan muka lura za mu ga cewa al-kibru girman kai ne da yake kasancewa a gabai kai abu kana da kyau ko ka sa riguna masu kyau ka dinga bayyanawa kana takama a tafiyarka ko a yanayinka ko a kallonka wanda shine girman kai wanda gaban gani suke bayyana shi sannan kuma da aka ce alfakar naka ce alfakar gaba cewa girman kai ne wanda a baki ne ake yin sa idan aka ce alfara kuma girman kai ne wanda ana yin sa da harshe mana da baki kuma ana yin sa da gaba idan kuma aka ce al'ujub ko al'ikhtiyar girman kai ne wanda ake yin sa a cikin zuciya a lokacin da kuma aka ce almara girman kai ne wanda ake yin sa a tafiya ake yin sa sannan wani lokaci ake iya yin sa a zuciya saboda yana dauke da ma'ana na alfara idan aka ce al'ujubu ma shi ma girman kai ne wanda ake yin sa a zuciya to kenan idan ka duba al-ikhtiyar ka duba al'ujubu sannan kuma ka zo ka duba al-fakhr ka duba ikhtiyar al-kibr wadannan kalmomi da baki ne suna bada ma'ana ne na girman kai amma kowanne da irin nau'i na girman kai din wadannan su ne fassaran wadannan kalmomi guda shida wanda kowanne daga cikinsu yana daukan ma'ana na girman kai a Hausa ko da a Larabci yana da ma'ana na musamman ko wani nau'i ne na musamman daga cikin nau'o'in girman kai to ta wannan kalmomi za mu fahimci cewa girman kai ana yin sa da dukkan gabai za a iya yin girman kai a zuciya za a iya yin girman kai a gabai za a iya girman kai a harshe za a iya girman kai da kowanne irin nau'i na gaba domin waɗannan kalmomi su ne suke bayyana mana haka shi ne fa'idan fassara kalmomi waɗanda suka yi kama da juna gabanin a shiga bayanin maudu'in da ake so a yi bayani a kai bayan wannan za mu yi bayani a kan tawadu'i saboda idan aka ce tawadu'i abu ne wanda yake muqabalar al-kibr za a ce wannan mai girman kai ne sannan kuma ce wannan mai tawadu'i ne ma'ana mara girman kai saboda haka duk bayanin da za mu yi na girman kai za a fi fahimtar sa a lokacin da muka dan gabatar da bayani kaɗan a kan tawadu'i tawadu'i shi ne kamar yadda kanka kai ba komai ba ne ko da kana da dukiya ko da kana da ilimi ko da kana da mulki ko da kana da kyau ko da kana da komai na cika wanda mutane za su ce lalle wane ne to amma kai kamar yadda kai kai ba komai ba ne shi ne ake kiransa a tawadu a larabci sannan kuma tawadu ya kasu zuwa kashi biyu ne akwai tawadu mahmud akwai tawadu madmud at-tawadu mahmud shi ne ko at-tawadu mahmud shi ne tawadu'i wanda yake da kyau kowanne musulmi ana bukatar ya kasance yana da tawadu'i komin irin matsayin da ya kai ko me yake da shi wannan shi ne tawadu'i wanda yake da kyau shi ne kai tawadu'i ga wanda ya cancanta ka masa tawadu'i wanda ya cancanta ka masa tawadu'i kai masa tawadu'i kowanne musulmi kuwa ya cancanta ka masa tawadu'i sai dai in ka yi masa ne saboda wani manufa a lokacin da ka yi masa wani tawadu'i saboda wani manufa to wannan tawadu'i ya kasance tawadu'i na madhmum mara kyau kamar manomi yana da kurkusawa mai kuɗi wannan tawadu'i ne madhmum mara kyau ko manomi ya kurkusawa ko ya kaskanta kansa ko ya yi madadi a gaban wani sarki ko wani mai matsayi wannan tawadu'i ne mara kyau ya kaskanta kansa ne ba a cikin tawadu'i an gane ai. Amma idan ya kusance sarki ne, ko mai kuɗi ne, ko wani mai matsayi, yayi madadi, yayi madadi wa malami, wannan ba a cewa tawafi'i ne mara kyau, shi a gare shi yayi tawafi'i ne mai kyau. An gane, amma idan malami ya bayyana matafinsa ko ya kasantar da kansa a garin mai kuɗi ko wani mai mulki, wannan tawadi'i ne mara kyau wanda addinin musulunci bai amince da shi ba. Saboda haka aka ce a tawadu shi ne ka kasantar da kanka ko ka manta kanka kai ba komai ba ne a gaban nan da ya kasanta ka mata haka, kuma za ka yi hakan ne don Allah kawai, ba don neman wani girma ko wani neman wani alfarma ko girmama wani domin ya biya maka bukata ba. A wannan lokacin ta wata ta yi tawadu, tawadu kuma yana bayyana a harshen mutum wajen magananta, yana bayyana a fuskarsa, yana bayyana a mu'amalarsa da komai da komai nasa. Misalin tawadu shi ne idan ka sa yaranka misali wani aiki, ka shiga cikin su kana yin aikin tare da su. Idan kana da wasu yara a harkar kasuwanci waɗanda su ne kake sa su aiki, in ka sa su wani aiki na wahala a ganka a ciki kana yin wannan aikin, ka nuna tawadu'inka, ka nuna kai ba komai bane, amma ka tsaya kana zura musu ido, kana tsaya ka rasa cewa ne me yasa baka yi haka ba, ka ɗauko wannan abu, to wannan ka nuna kana da girman kai ne. Manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake haɗan ramin sanda ya kasance da kansa yana tono, ya kasance da kansa yana fusgo dutse, ya ɗauke shi ya fitar da shi waje, ana yin wannan aikin tare da shi, ya nuna shi ba komai bane, shi ba kowa bane, wannan shi ne tawadu. Sannan daga cikin ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kwaɗaitar wa musulmai su kasance masu tawadu'i, su mayar da kansu su ba komai bane, duk irin dukiyan da Allah ya ba su ko sadaka ko ilimi, su san da cewa komai na Allah ne, Allah ne ya ba su shi. Saboda haka kada su nuna girman kansu, kada su nuna su wani ne, su mayar da kansu su ba komai bane, su yi tawadu'i ga duk wanda ya cancanta su masa tawadu'i, don Allah ba neman wani alfarma ko kuma maula ga makamancin wannan ba. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam waqtid jama'ata lil mu'minin, aw ta'ala waqtid jama'ata liman ittaba'aka min al mu'minin. Wannan shine manzo sallallahu alaihi wa sallam mafarkin cikin halitta wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai yi wani halitta wanda yake sama da manzo sallallahu alaihi wa sallam ba. Duk wani halittar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi, to wannan halitta yana kasa da manzo sallallahu alaihi wa sallama, ya fi dukkan mala'iku, ya fi dukkan annabawa, ya fi dukkan manzanni, ya fi komai da kowa sallallahu alaihi wa sallama. Amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala yake masa waqtid jana'ata lil mu'minin, waqtid jana'ata kinaya ce ta, kinaya ce ta tawadu, ma'ana kamar yadda tsuntsu idan zai sauka ko saukar da fuka-fukan ka ƙasa, to haka nan kai ma ka tsuntsuya, ma'ana kamar yadda kanka ba komai bane, ka kaskantar da kanka kamar yadda kanka kai ba komai bane. Kamar yadda tsuntsu lokacin da zai sauka yake kalmar shi ainihin, yake kalmar shi fuka-fukansa ya yi ƙasa da su. Saboda haka aka ce kinaya ce ta tawadu'i, duk mumane, dukkan mumane ka yi tawadu'i, ka yi tawadu'i a gare su, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Ɗaya yaro kuma ya ce waqtid jama'ata liman ittaba'aka min al-mu'minin, ka bayyana tawadu'inka ga waɗanda suka maka biyayya, waɗanda suka bi ka daga mumane. Wannan aya tana nuna cewa duk wani mumini ya cancanci a masa tawadu'i, kar a masa girman kai. An gane ai, duk wani mumini ya cancanci a masa tawadu'i, don Allah ya umarci manzo ne da yayi wa mumine tawadu'i, duk da shi ne mafi cancin manzo. to bambance nan mutum wasi ba ko ne kamar yadda muka bayyana mu'minin idan ka muka tawadi dan Allah wannan shine tawadi wanda ake so in ka muka tawadi saboda biyan bukatar kanka ko mawa ko ma ban alfarma wannan tawadi ne mai kyau wanda ba a san sa kuma anan Allah subhanahu wataala da yake wakhrij jama'ata min mu'minin ayar kana nuna cewa ba halitta a yi tawadi ko arne ba kafiri bai kamata a masa tawadi ba a girmama shi ba in kafiri ne ka dinga nuna izza izza a gabansa ka nuna cewa kai din nan kana sama da shi ka nuna cewa shi banza ne shi ba komai ba ne kai ne wani abu in kafiri ne don anan Allah subhanahu wa ta'ala cewa yayi lil mu'minin wannan yana nuna cewa wanda ba mu'mini ba ne wanda ba musulmi ba ne bai cancanci a masa tawadi ba sun sa kotu jana ne daga cikin mayakan manzo sallallahu alaihi wasallama da za a je yaki sai ya fito rukunansa waɗanda suke da barazana manya-manyan rukuna rukunan da idan ka gan shi da ku za ku firgita za ku tsorata ya saka manya-manyan rukuna ya ɗauki makamin tauratawa yana kwatsara ta kusattara ta kusattara manzo sallallahu alaihi wasallama yana sallan sa take sai ya ce ya aba bijana ya ce inna hala misyatu yutaqitu allahu illa fi misli hada ya ce aba bijana irin wannan tafiyan nata tafiya ne ta irin tafiya ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓe sai dai a irin wannan waje a irin wannan waje a nan ne Allah subhanahu wa ta'ala yake son irin wannan tafiya domin tinkarin kafirai zai yi yana shigowa wajenku suna kallonsa a irin wannan tafiya da yake yi na jaruntaka na taƙama za su tsorace shi za su mayar da hankali a kai su ce wannan ba ƙaramin mutum ba ne wannan ba za a iya watsonsa ba saboda haka wannan hadisi yana nuna cewa girman kanka kafiri abu ne wanda yana da kyau ma'ana karka yi tawadi'inka ga kafiri ba a wa ainihin kafiri tawadi'i daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke taɓaitar da mu'minai wa tawadi'i hadisin Ahab bin Hammad رضي الله تعالى عنه إذا جاءت كنسى عبد من ذو صلى الله عليه وسلم يجي من ذو صلى الله عليه وسلم يما كيوى إن الله أوحى إلي أن توابعوا يجي الله سبحانه وتعالى يامني وهي كيوى إن جاء روك كدن جرئين لبدي كدن جرئين فرابئي يجي حتى لا يسخر أحد على أحد ولا يدعو أحد على أحد يقول الله من وهو إن أمرتك دين توابئي هل يبدا ومنك بذي وقل إنسى الفهر با ومنك كما بذي بامكي كان إنسى با فبدا بيوم آنخي جرمان سيد مؤمني yana nuna zaruntarsa ne wannan hadisi musulun ne ya rawaito shi da Abu Dawud da kuma Ibn Majah wannan hadisin kuma daban shi ne hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yake manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma naqasat sabaqatin min mali yake wa ma zada Allah abdan bi'afwin illa izzan wa ma tawada'a billahi ahadin illa rafa'ahu Allah manzo sallallahu alaihi wa sallam yake sadaka ba ta tauye dukiya idan ka yi sadaka wannan sadakar ba ya rage maka dukiya sai dai ya yi wanka shi yace ba ku wani tara daga cikin bawan Allah yace wanda zai yi asara ba sai wannan asara Allah zai ɗaukaka masa izzarsa da wannan asara in aka maka mafi yake jefa na yafi in aka maka mafi yake ai ba komai ta wannan da yake yi Allah zai dinga ɗaukaka darajarsa ne da izzarsa ba wai yana rage masa daraja ba ne ko ba ku san nan ba wa alaihi wasallam yake babu wani wanda zai tawabi saboda Allah yake wa ma tawabi billahi ahad babu wanda zai tawabi wa tawabi girman kai saboda Allah abin da yasa ne yake billahi saboda Allah idan kai tawabi saboda wani ma'ana ba dan Allah kai tawabi ba dan nirin alfarma ko dan mama da wannan tawabi mai kowa ne kamar da muka bayyana shi sai hadisin yace ma tawaba billahi lillahi ahad yace ba wanda zai tawabi ko ya kasance mai madadi saboda Allah subhanahu wataala ba dan mama ko kuma neman wani alfarma ko wani abu ba yace illa rafa'ahu Allah to Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka masa daraja a dalilin tawabi'insa wannan hadisin kuma Muslim ne da Tirmidhi suka rawaito shi wannan hadisin kuma gaban wanda za mu tsagaita a kansa domin muna da bayani da yawa tunda har yanzu muna nan a kan shimfiɗa ne shine hadisin Rak'a al-Misri sahabi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ban sahara ba a wajen mutane radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa tuba da man tawaba fi ghairi man qasa yake dukkan mutumin da ya tawabi ya nuna cewa shi ba komai bane yake kaskantar da kansa wajen ɗan uwansa musulmai kuskiyarsa ko sarautarsa ko iliminsa ba ya sa shi ya daga musu kai yace fi ghairi min qasa ba dan kaskantar da kansa ba dan ɗan uwansa musulmai sun cancanta ya musu tawabi yake yi wannan yana nuna cewa idan ka yi tawabi saboda ka wulaƙanta kanka wannan ba tawabi ne wanda Allah da manzonsa suke ba da umarni ka aikata ba an gane ai kamar wani sarki ya zo saboda ka nuna masa tawabi idan ka je kana ne wani alƙawari nan gaba ya fara maka buƙata ka fara ka fara ko ka san ka maka ko ka maka madadi ko ka cire takalmin ka kana jin bayansa ko kuma ka je kana wa mutum madadi saboda bauta ko saboda rabiya na ka wani buƙata wannan kana kaskantar da kanka ne kana wulaƙanta kanka ne ba tawabi ba ne wannan ba ka bada ba a kan wannan tawabi da kake yi saboda kana da wani manufa shi yasa a nan manzo ya ce tuba liman tawaba fi ghairi man qasa yace duk wanda yake tawabi ba dan ya wulaƙanta kanka ba dan waɗanda yake wa tawabi sun cancanci ya musu tawabi yace aljanna ta tabbata a gare shi ma'ana yana cikin waɗanda za su shiga aljanna saboda wasu sun fassara tuba suna ne daga cikin sunayen aljanna wasu kuma suka ce wata bishiya shi ake kiranta tuba a cikin aljanna kenan wannan hadisi na rab wanda Abu Dawud da Tirmidhi da kuma Ibn Majah suka rawaito suna tantance mana tawabi wanda yake da kyau da kuma wanda bai da kyau idan ka yi madadi wa mutum don biyan buƙatunka ko don neman alfarma ka wulaƙanta kanka ne ba wa tawabi ba ne saboda haka ba ka da lada ba shi ne irin tawabi da Allah ya umarci manzo ne wa mu'minai ba an gane domin hadisin da muka karanta na Abu Dujana zai bayyana mana haka kina waɗannan hadisai da muka karanta da ayar da muka tattara da farko ba mu fahimci cewa akwai tawabi ko madadi mai kyau ko kuma mara kyau sannan kuma ba mu fahimci cewa a lokacin da kai tawabi wakafiri wannan tawafi ba shi da kyau ba mutan ka samu laba zanafi ba ka samu domin yana ɗaya daga cikin alamomin nuna buwawa kin kafiri wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ya ce ومن يتولها منكم فانه منهم kuma kuma ba hada ta kawai mutum tawadi saboda dawa kan ga bukatu ba ba muka ba dan neman wani abu duk wannan bai halitta ba amma ɗan uwanka musulmai ɗan uwanka mu'minai ko min dukiyanka ko min sarautarka ko min iliminka kada ka nuna cewa ka wani abu ne kai wani ne ka dinga shiga cikin gaba ka mai da kanka kai ba kowa ba ne yadda in ba wanda ya san ka ba ne ba ya san da kai kai ma wani abu ne da ba an gane ai wannan shi ne sannan abin da za mu yi bayani a nan gaba shi ne za mu yi bayanin sababbai ko kuma abubuwan da suke janyo girman kai abubuwan da suke janyo girman kai abubuwa ne guda biyu kuma nau'i ne guda biyu nau'i na farko wasu abubuwa ne waɗanda a dalilin su mutum yakan kasancewa yana da girman kai waɗannan abubuwan su ne kan kuma kuma ado idan mutum ya kasance Allah ya yi kyakkyawa ko mace Allah ya yi kyakkyawa ko mutum ya kasance ya sa kayayyaki masu tsada riga mai tsada agogo mai tsada ko takalmi mai tsada wannan yakan iya janyo shi cikin girman kai ko ka iya sabar masa da girman kai kasancewa Allah ya ba shi sifofi masu kyau ko kasancewa ya yi ado sannan daga cikin sababbai na girman kai shi ne dukiya galibi ne dukiya za ka same shi yana da girman kai galibi ko kuma shi ne yawancin su saboda haka dukiya yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake janyo girman kai abu na uku kuma shi ne sarauta sarauta shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke janyo girman kai abu na hudu kuma shi ne ilimi ilimi yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake janyo girman kai waɗannan abubuwa shi ne shahararrun abubuwa waɗanda suke janyo mutum su saka shi cikin girman kai ko da ba shi ba mai girman kai ba ne idan ya sa riga mai kyau ko ya yi ado ko in ya yi kuɗi ko za ya samu wani sarauta ko wani matsayi ko ya yi ilimi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare shi ba ne to za ka ga ya fara girman kai sannan nau'i na biyu shi ne akwai girman kai wanda tabi'an za ka samu wasu mutane haka kawai suna da girman kai ba tare da waɗannan sababbai da muka ƙidaya su ba wani za ka ga cewa shi ba komai ba ne ba shi da dukiya ba shi da ilimi ba shi da wani matsayi ba shi da kyau ba shi da wani riga ko ado da yayi amma za ka ga cewa yana girman kai wannan shi ne ake kiransa al-kibru tabi'i tabi'iyyan shi wannan kawai Allah ya yi yana da girman kai waɗannan nau'o'i guda biyu kowanne akwai magungunansa ma'ana abubuwan da zaka yi za ka dinga yin su na ibadu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala zai gusar maka da duk wani nau'i na girman kai kamar yadda za mu yi bayaninsu a ƙarshe daga nan kuma za mu tsaya mu wace mu yi bayanin ayoyin Qur'ani waɗanda suke haramtawa musulmai girman kai Allah subhanahu wa ta'ala ayoyi masu yawan gaske waɗanda za mu kawo misalai daga cikinsu ba zai yiwu mu karanta su ga baki ɗaya ba saboda munin girman kai Allah subhanahu wa ta'ala ya yawaita ambaton girman kai a cikin Qur'ani da kuma sifra mummuna ko kuma da usmuni ko kuma kusiya daga cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ wakani min al-kafirin akissa kissa ta Iblis Allah subhanahu wa ta'ala da ya umarce shi ya wa Adam sujjada shi ga mala'iku mala'ikun suka yi sujjada Allah subhanahu wa ta'ala yake inna Iblis aba sai Iblis shi ne yake yin sujjada wastakbara ya yi girman kai wa kana min al-kafirin sai ya kasance daga cikin kafirai wannan yana nuna munin girman kai domin an hada alaka tsakanin girman kai da kafirci wastakbara wa kana min al-kafirin a wata aya kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qala ya iblisu ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-aliyin Allah subhanahu wa ta'ala yake da iblis me ya hana ka kai wa abinda na halitta da hannuna sujada me ya hana ka da nake kai wa annabi adamu alaihi salam sujada kake yin wannan sujada me yasa astakbarta anan akwai takdirin hamzatul istifham kaida ne san hamzatul istifham ya hadu da hamzatul wasl ana cire hamzatul wasl din ma'ana ba a fadan ba a karanta shi ko a cire hamzatul istifham din astakbarta girman kai ke dan girman kan ka ne kake wa adamu alaihi salam sujada am kunta min al-alim ko kana ganin cewa kai kafi shi ne kana ana khairun minhu yace ni na fi shi ne khalaqtani min nar saboda ka halice ni daga wata wa khalaqtahu min tin shi kuma ka halice shi daga tafa yace an rufa ya kuka ba tunda ka halice shi ka halice ni ne da wuta shi kuma da tafa ni na fi shi anan iblis ya yi kiyasi ne kiyasin da malaman usul fiqh suke kiran sa al-qiyas ma al-fariq kuma cewa al-qiyas ma al-fariq batil ko ghayr mu'tabar duk kiyasin da kai akwai bambanci tsakanin abin da kake iya sanshi akai to wannan kiyasin ba a aiki da shi domin da yake wuta ya fita ba to wutan bai fita ba domin wuta wani abu ne wanda yake lalata su tabo kuma ce da sha da arzikin mutane gabaki ɗaya a tabo yake ko a ƙasa yake ruwa da mutane suke sha suke rayuwa a ƙasa yake fita duk nau'in abincin da suke samu suke ci a ƙasa yake fita to me ya dalilin sa na cewa wuta ya fi ƙasa ko wuta ya fi tabo wuta bai fi tabo ba tabo ya fi shi al-qiyas ne ma al-fariq an gane da waɗannan ayoyi da sauran ayoyi da suka zo mana da kissa ta Iblis yana nuna munin girman kai domin sifa ce ta farko wacce ta mayar da Iblis ya zamanto kafiri shi yasa Allah ya haɗa alaƙa tsakanin girman kai da kafirci yake wastakbara wa kana min al-kafirin daga cikin waɗannan ayoyi har yanzu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa تلك دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين يتجد الجنة بدا الناظرة من أفنياتنا كوأن دفاتا بافا جرمان كي أبا ينتفع بافا جنشي واسوس في قوة أبا ينتفع معنى muna ba da aljanna ne a gobe kiyama ga waɗanda ba su da girman kai kuma waɗanda ba sa barna a bayan ƙasa wal aqibatu lil muttaqin aljanna gida ta ƙarshe to masu takawa ne suke samun sa shi kuma mai girman kai ba shi da takawa da yana da takawa da ba zai girman kai ba a wata aya Allah subhanahu wataala yake cewa wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri alhaq وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون أو تقراء لا يرجعون الله يقول واستكبر هو وجنوده فرعون يجر من كي شيدا لندنان سكي يجر من كي أبا ينقفى da zairin haƙƙi kuma ba tare da wani haƙƙi ko wani gaskiya ba. Wannan aya za ta tabbatar da bayanin da muke na baya. Idan kai girman kai a haƙƙinsa ko a mawdu'insa, to wannan girman kai ne wanda yake mahmud, kamar kai wa kafiri makin Allah da manzonsa girman kai, ka nuna cewa kai kana sama da shi. Wannan abu ne wanda yake da kyau. Girman kai ne kai bil haqqi, ba girman kai bane da gairin haqqi, irin girman kai da Fir'auna da lindinansa suka yi. Wannan aya ita ma tana nuna munin girman kai, domin wata sifa ce daga cikin sifofin jagoran kafirin duniya, shine Fir'auna. Kene duk wani wanda yake da girman kai yana da wata sifa daga cikin sifofin na jagoran kafirin duniya, wanda yake kowa kafirci a duniya Fir'auna, waliyadu billah. A wata aya daban Allah subhanahu wata'ala yake cewa wala tamshi fil ardi marha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah yake kada ka yi tafiya a bayan kasa kana mai takama, kana mai tsananin fariya ga bayin Allah. Kamar yadda mun fassara ma'anar mara daga cikin bayanin da ya gabata da farko, yace inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin. Allah subhanahu wa ta'ala ba ya son duk wani mutumin da yake ji a ransa ko yake sanwara matsayin da yake da shi a cikin zuciyarsa ya ji cewa ya fi wani. Fakur yace mai yawan faruwa, mai yawan alfahari da kansa, mai yawan alfahari da dukiyar da yake da shi ko jaruntaka da yake da shi ba a maudu'insa ba, mai yawan alfahari da matsayinsa, Allah ba ya son sa. Kunga wannan aya ta bayyana mana cewa girman kai ya kan kasancewa a yanayin tafiya, kamar yadda ayar ta bayyana mana cewa nau'o'i guda biyun nan na girman kai, al-ihtiyali da al-fakhr, kowanne daga cikin su harabun ne. Duk mai aikata shi Allah subhanahu wa ta'ala baya son sa. Duk wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala baya son sa, ba shi ba samun rahman Allah subhanahu wa ta'ala. A wata aya kuma yake cewa wala tamshi fil ardi marha innaka lam takhriq al arda wa lam tabhug al jibala tula, yake kana kai tafiya a bayan kasa, kana mai takama, kana mai bayyana tsananin fariyar ka bayan Allah da jin cewa kai kafiri. Yace innaka lam takhriq al arda, kai da kai saka saga da tafiyan nan naka na takama na girman kai, da kai saka saga kafa ba ko ka rusa shi ba, har ko shi ne saga abu ko lalata shi ko rusa shi. Wannan ta da ruhan jibama tola, sannan kuma ba kai saka kai tsawon dutse ba, duk irin girman kanka da daga kanka baka yi saka kai tsawon dutse ba. Saboda haka wannan tahdidi ne da tawbiqi da kuma bayyana munin girman kai da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cikin wannan aya. Ayar tana nufin kai musulmi, kai dan adam, kai ba komai bane, kasan nan da kake takama a kai kana tafiya da wannan kasan aka halice ka, sannan a wannan kasan ne za ka mutu a binne ka ka rufe ka zamanto kasan. To yaya za ka zo ka nuna wa mutane takama da girman kai a bayan kasa, sannan kai din nan duk girman kai ka, duk girman kanka, akwai abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta waɗanda suka fi ka, akwai wanda yake sama da kai, akwai abin da yake sama da kai, me yasa za ka yi girman kai? Shine innaka man takhriq al-arda walam tabhug al-jibala tula. Haka nan Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyanawa a ayoyi da dama cewa inna Allah la yuhibbul mustakbirin, ko wallahu la yuhibbul mustakbirin. inda Allah subhanahu wataala yake nuna cewa ba ya son masu girman kai masu bayyana girman kansu kamar yadda muka faɗa ayoyin da suke haramta girman kai kuma suke bayyana muninsa suna da yawa a cikin Qur'ani za mu iya taƙaitawa da ɗan abin da muka karanta domin ishara ne ba za mu yi isti'a ba ne na dukkan ayoyin da suka zo masu bayani a kan girman kai idan muka koma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam su ma suna da yawa waɗanda suke bayani a kan munin girman kai da kuma haramcinsa amma za mu iya karanta wasu waɗanda za su mana ishara ga sauran waɗanda ba mu karanta ba daga hadisai daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yake manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatun la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wa la yanzuru ilayhim wa lahum azab al-alim yace akwai wasu mutane guda uku wadanda suke da sifofin guda uku Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi magana da su ba a gobe kiyama ba zai kula su ba saboda munin abin da suke aikatawa a duniya sannan kuma ba zai duba su ba ba zai ma kalle su ba yake kuma suna da azaba mai radadi wannan mutane na farko manzo sallallahu alaihi wasallam yake sun zari sai mazinaci dattijo ne wanda ya tufa wanda lokaci ya yi ya tuba ya bar dukkan ayyukan da yake aikatawa masu muni ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala amma daidai wannan lokacin da ake bukata ya tuba to za ka zo ka same shi yana bin lungu-lungu yana zina wannan nau'i na dattijo ko wannan nau'i na tsofi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kula su ba da zai duba su ba kuma suna da azaba mai rabadi a gobe kiyama na biyar kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa malikun kazzabu da sarki ko shugaba ko mai jagorantar mutane amma kuma maƙaryaci mai yawan ƙarya duk alƙawarin da ya ɗauka ya ce zai wa talakawansa wani abu baya cika wannan alƙawari wannan ma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai saurare shi ba ba zai kalle shi ba ba zai kula shi ba kuma zai kasance daga cikin waɗanda Allah zai azabta su azaba mai raɗaɗi a gobe kiyama wanda kuma bil asafi shadid za ka zo ka samu shugabanninmu a wannan zamani ba muna magana a kan waɗanda suke kafirai ba ne wannan layinmu daban waɗanda ma suka kasance musulmi za mu shiga safi ɗaya da su a sallah za su zo masallaci suna da sunaye na musulmi amma za ka zo ka samu maƙaryata ne sun fi kowa ƙarya har ma ba sa jin kunyan yin ƙarya ba sa kunyan yin ƙarya babu wani alƙawari da za su ɗauka ba ce wannan alƙawari zai zo ya kasance ƙarya za su iya shiga gidan rediyo su bayyana su ce mun yi kaza mun yi kaza sun san kuma ƙarya suke yi sun san kuma waɗanda suke gayawa ma sun san da cewa ƙarya ne amma saboda rashin kunya rashin tsoron Allah suka fuskantu da wannan siffa wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ma ya ce masu waɗannan siffa Allah ba zai saurara musu ba ba zai yi musu magana ba a gobe kiyama kuma zai azabtar da su azaba mai raɗaɗi da fatan sarakuna da waɗanda suke da matsayi su mutunta kawukansu kada su dinga wa talakawansu ƙarya su zubar da mutuncinsu domin kada su shiga cikin sahun waɗannan mutane guda uku abu na uku shi ne mahallin shahid wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'ailul mutakabbir ko wa'ailul mustakbir yake da taimaka kuma wanda yake mai girman kai girman kai na sabon mu kudi ko mai mulki ko mai ilimi haramun ne ga kowa amma yafi haramci wa talaka saboda sauran su musulmai misali mai kudi ko mai sarauta ko mai ilimi yana da abin da zai sa shi girman kai amma shi taimaka mun da ba malami ba ne ba mai kudi ba ne sannan kuma ba wani ne matsayi ba ne kuma zai dinga yin girman kai ba shi da wani abin da zai kai shi ga girman kai amma yake yi saboda haka aikinsa ya fi muni dukkan masu girman kai za su shiga wuta inda su tuba ba musamman ma talaka wanda shi ba komai ba ne sannan kuma ya kasance yana da girman kai wannan hadisi yana nuna mana harancin girman kai da kuma hatsarinsa sannan kuma hadisin ibn majah ne da ibn hibban suka rawaito shi daga cikin wannan hadisi wanda suke nuna harancin girman kai hadisin abdullah bin amr wannan hadisi yana da wata kissa da jeriya Abdullahi bin Amr ya rabu da Abdullahi bin Umar a kan dutsen Marwa sai suka gana wani ganawa mai rawaito wannan hadisi yake cewa da suka gana wani ganawa sai Abdullahi bin Amr ya kama gaba ya tafi sa ya bar Abdullahi bin Umar yana kuka yace na zo gun Abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala anhu sai ya tambaye shi nace na ga kun gane da Abdullahi bin Amr bayan kun gane kuma ya barka ya tafi kuma na ganka kana ta haraye kana ta kuka sai ya ce Abdullahi bin Amr ya karantar da ni ya sanar da ni wani hadisi ne wanda ban taba jin sa a manzo sallallahu alaihi wasallama ba manzo sallallahu alaihi wasallama yana cewa man kana fi qalbihi مثقال خردل من كبر كبره الله لوجهه في النار يكي من جسم الله عليه وسلم يكي دكا متمن دا عزوز يسو يكي دا كمن خردل ولي أبني أكي بكا مثالي جسي ما كان كان تنسى سبب كان كان تنسى ما أنا كيوا ينا رايوا أكين إبو جد إبو abu kadai idan ya shiga ciki mutum yakan iya jin sa zai iya rayuwa kuma ya fita ba tare da kaji komai ba saboda gangantar sa wai suka ce wani nau'i ne na dutse ala kulli hali ana buga misali ne da abu karami sosai duk mutumin da yake da wannan nau'i karancinsa yake da shi kamar na karbal na girman kai manzo sallallahu alaihi wasallama yake Allah zai babbace fuskanta a cikin wuta ma'ana zai kasance dan wuta wannan hadisi Imam Ahmad ne ya rawaito shi a wani hadisi Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa a wannan hadisi yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ma'ana wannan hadisi ne wanda malaman mustalahu suke kiransa al-hadith al-qudsi yake cewa al-kibriya'u rida'i wal-azamatu izari wa man nazani wahidan minhuma qadhabtuhu fi an-nar yace girma da dukkan nau'insa kowane girma da kowane fifiko da duk nau'insa yace bargoma ne ko mayafina ne ma'ana wani abu ne wanda yake shi kadai ne Allah yake da shi yace wal azama girma kuma yace izari abin sakawa na ne izar abin da ake saka shi kafa da cibiya shi ne a larabci ake kiransa izar
kowar doko gani inda za a rike kafa da cibiya sirrar da izar a larabci
yace wa man nazani wahida minhuma duk wanda ya ja da ni ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu alkibriya ko al'azama yace kazabtu hu fi nar yace yace zan jefa shi cikin wuta nan take zan jefa shi cikin wuta wannan riwaya ce ta Ibn Majah da Ibn Hibban da Nasa'i sannan kuma Muslim ya rawaito wannan hadisi amma daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri ba daga hadisin Abu Hurairah ba sannan kuma ya rawaito ne da ma'anan wannan hadisin da muka karanta ma'anan riwayar Muslim da kuma wannan hadisi ma'anan ɗaya ne bambancin su matsayi da kuma sahabin da ya rawaito hadisi hadisin Muslim Abu Sa'id al-Khudri ne ya rawaito shi wannan hadisin kuma Abu Hurairah shi ne ya rawaito shi waɗannan hadisai da kuma sauran hadisai masu yawa waɗanda saboda ƙulewar lokaci ba za mu iya ambaton su ba a yanzu suna nuna mana haramcin girman kai da dukkan nau'o'in sa guda shida wanda muka fassara da farko sannan kuma suna nuna cewa girman kai wani matsayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala saboda girma da dukkan nau'o'in sa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne yake da shi saboda haka ya kasance haramun ne mutum ya siffantu da girman kai don ya dauki wata sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kasance ya jame da Allah subhanahu wa ta'ala abinda muke yake gaba da mu shi ne bayan mun kawo ayoyi da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke bayanin haramcin girman kai da kuma hatsarinsa za mu zo mu yi bayanin sakamakon girman kai sakamakon girman kai ayoyin da suka gabata da waɗannan hadisai suna bayyana mana cewa sakamakon duk wani wanda yake da girman kai a gobe kiyama shi ne zai kasance a cikin wuta domin daga cikin ayoyin da muka karanta baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ce la'amma anna jahannama minka wa min man tafata minhum ajma'in idan ka haɗa ayoyin nan guda biyu za ka yi istinbati wata natija wannan natijan ko ne Iblis yana da girman kai kamar yadda ko mutum mai girman kai yake da wannan girman kai Iblis girman kansa ya kai shi kafirci Allah subhanahu wa ta'ala yayi alƙawari zai saka shi da dukkan waɗanda suke tare da shi cikin jahannama cikin wuta shi kuma mai girman kai yana tare da Iblis domin yana da wata sifa daga cikin sifofin Iblis ita ce girman kai haka nan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighayri alhaq wa zannu annahum ilayna la yarji'un fa akhadnahu wa junuduhu fa nabadnahum fil yam Allah bai bayyana girman kai fir'auna da rundunansa sai ya ce fa akhadnahu wa junuduhu sai muka kama shi cikin rundunansa fa nabadnahum fil yam muka jefa su cikin ruwa mai zurfi muka halaka su wannan yana nuna sakamakon mai girman kai zai halaka tun a nan duniya kamar yadda Allah ya halaka fir'auna ya halaka fir'auna da mutanensa saboda girman kan da suka nuna sannan kuma daga ayar da muka karanta na baya Allah ya ce tilka darul akhiratu naj'aluha min ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada yace gidan lahira aljanna Allah ya sanya su ne ga wadanda ba su da girman kai a duniya sai wadannan ayoyi a cikin za ta fitar da sakamakon mai girman kai shi ne makoman su wuta ne sannan kuma ma dama ba su tuba ba ba za su shiga aljanna ba haka hadisin da muka karanta yace la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamati wa la yanzuru ilayhim wa lahum azabun alim a hadisin Abu Hurairah cewa kuna da azaba ne radade haka nan hadisin dai hadisin sa din wanda muka karanta wanda Ibn Majah da Ibn Hibban suka rawaito wanda Allah yake duk wanda yake da girman kai yana jare da shi duk wanda ya jare shi zai jefa shi cikin wuta duk waɗannan hadisai da Aisha nuna mana cewa sakamakon duk wanda yake da girman kai idan bai tuba ba makoman sa wuta aljanna kuma ba zai shige ta ba sannan wani abu da zai nuna munin girman kai wanda kuma zai shige cikin sakamakon mai girman kai Allah subhanahu wata'ala ya haɗa shi da wasu manya-manyan kafiran duniya ko jagorori na kafirci waɗannan kuwa na farkonsu shine Iblisu duk wanda yake da girman kai yana ƙarƙashin rundunar Iblisu saboda shine mutum na farko wanda ya asasa girman kai haka nan Allah subhanahu wata'ala ya hada shi da Fir'auna domin girman kai yana ɗaya daga cikin sifofi na Fir'auna sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya hada shi da Karuna wanda shi ne ɗaya daga cikin manya-manyan kafiran duniya wanda shi ne yana da wata sifa ta girman kai domin haka idan ka duba za ka ga cewa duk mai girman kai yana da sifa ta Iblisu yana da sifa ta Fir'auna yana da sifa ta Karun sannan kuma girman kai wanda muke bayani a kai yana da misalan da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana domin ya zo ya kasance ishara wa'azi ga waɗanda suke da ilimi ko dukiya ko matsayi dangane da waɗanda suke da dukiya Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kawo kissar Karuna a cikin Qur'ani wanda girman kansa ne wasa yake cewa qala inna ma utituhu ala ilmin indi yayi girman kai bayan mutanensa suka ce masa إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فكشو مسواس كما أرسل الله إليك ولا ترق الفساد في الأرض إن الله لا يحب إن الله لا يحب إن الله لا ولا ترق الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين بعد ذلك أن يكون مسواس كنت كذنك كيف تارى كمان دعنا وصوت سامك كذا كيف ترمى بعد kada ke girman kai kada ke fariya sai yace inna ma utituhu ala ilmin indi mana an bani wannan dukiya ne saboda na cancanci a bada dukiya na cancanta kamanni ya cancanta a ce yana da dukiya dan haka aka bada dukiya shine ma'anar kana inna ma utituhu ala ilmin indi an gane ai da wannan girman kai Allah subhanahu wa ta'ala yake fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard Allah subhanahu wa ta'ala yake sai muka danke shi da gidansa ga baki daya a kasa ma'ana kasa ya nisar da shi ya nisar da gidansa ya nisar da dukiyar da ya tara ga baki daya a kan idanun mutane yana ta ihu yana ta kawo gidansa da shi da dukiyarsa ga baki ɗaya suka nutse mutane suna gani a kan gidansu to idan ka kasance kai mai girman kai ne kana ji da dukiya dukiyanka bai kai na Karuna ba wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulul quwwati kana da dukiyarsa yake mun ba shi fuska na dukiya da bankuna wajen tara dukiya waɗanda mukullansu kawai suna da nauyin da masu ƙarfin in suka taru aka ce wasu ɗaga akwatin da aka sanya mukullan waɗannan fito wanda karuna ya tala dukiyansa ba za su iya daga wannan akwatin ba saboda yawan wannan dukiya akwatin daga wannan mukullai ba za su iya daga shi ba ba ne tafsiri suke cewa irin kura mutane 40 karfi manya-manya masu ji da karfinsu su 40 idan aka kawo musu akwatin da aka sa mukullayen sutura na dukiyan da karuna ya tara ba za su iya tattaga wannan akwatin ba saboda yawansa saboda haka komin dukiyarka ba ka kai karuna ba to ga makomansa fa kafatna bihi wa bidaril ard Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa idan kai kuma malami ne ga bal'am bin ba'ura duk da ma malamai suna sabani a kan sunan shi amma kissar ta zo a cikin Qur'ani bal'am bin ba'ura wani malami ne mai ilimin gaske saboda iliminsa Allah ya buɗa masa abubuwa da dama na ilimi yana sani amma ya nuna girman kai da ya nuna girman kansa ya ji da kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya juya siffarsa zuwa ga wani abin da ya yi kama da kare wato dina Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo kissarsa a cikin suratul a'raf yake cewa rutulu alaihim naba'a alladhi araynahu ayatina fansalaka minha fayatba'ahu ash-shaytan fakana min al-gha'in ونسينا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب انتهى من عليه يلهث أو تتركه يلهث ومن القصة ستيتي كيكي أشكي سورة الأعراف ومن سوى بجل من كان تعالى سبحانه وتعالى يجول في فترة بجمتين أتوا مسا خمسة يقوم دلاه shi yasa a wajen suke cewa dila malam dila amma akwai kuskure wajen wannan suna domin wannan dila da ake da shi a duniya ba zuriya ba ne na shi yancin wancan malami da aka juya siffarsa zuwa ga dila domin Abdullahi bin Abbas yana cewa dukkan al'umma ko kuma dukkan mutumin da aka yi masakinsa ma'ana aka canza siffarsa daga mutum zuwa wani halitta wannan halittar baya wuce kwana uku zai halaka zai mutu an gane domin ba shi da hanya guda ɗaya wanda zai iya rayuwa da shi misali mutum shi kamar wannan malamin da aka mayar da shi dila dila abincinsa daban mutum abincinsa daban shin zai ci abincin mutane ne ko kuma zai ci abincin dila rayuwar da mutum yake yi daban rayuwar da dila yake yi daban rayuwar dila zai yi ko kuma rayuwar iri na mutane an gane idan zai aihu dila zai aifa ko kuma mutum zai aifa saboda haka rayuwarsa ba zai daidaita ba shi a lokaci guda mutum ne sannan kuma dila ne haka yahudawan da Allah ya mayar da su bururuka su mutane ne sannan kuma su bururuka ne saboda haka Abdullahi bin Abbas saboda fahimtar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi na nususin Qur'ani yake dukkan al'umman da aka yi masakin su mana aka canza siffofin su zuwa ga wasu halittu ko wani mutum da aka canza siffofin su zuwa ga wani halitta ba zai wuce kwana uku ba zai halaka an gane saboda haka akwai tukure na ambatan wannan dila na wannan zamani da ake samu malam dila saboda ba shi ne ba su ne zuriyar wannan din ba an gane ai ba ma kan akwai dila kafin shi wannan wanda aka juya shi zuwa dila tukunnan shi din saboda Allah ya nuna munin abin da ya aikata sai ya juya siffarsa zuwa ga dila bayan kuma kwanaki uku kawai sai ya halaka wannan dila an gane idan kai kuma ka kasance mai mulki ne mai dukiya ne ko kuma ka kasance mai mulki ne kana takama da mulkin ka da sarautar ka kake girman ta to akwai Shaddad wanda ake cewa shi ne ya gina birnin Iraq duk da ma a cikin wannan kissa malamai sun yi sabani a kai wannan sarki da ya gina birnin Iran a kaunin waɗanda suke cewa Iran ba tuna bane na mutum, tuna ne na wani gari. To duk da wannan sarautarsa Allah subhanahu wa ta'ala bai saboda girman kansa da takaman da ya nuna cewa ai shi ne na kadai mutumin da ya yi gida wanda duk duniya ba irinsa, Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka shi. Waɗannan abubuwa guda uku, ko ilimi, ko dukiya, ko sarauta, wanda galibi su ne sababbai na girman kai kamar yadda muka ba, Allah ya kawo mana wasu kissa a cikin Qur'ani domin su waɗannan mutane, domin waɗannan kissa su kasance musu wa'azi, su kasance musu ibra. Saboda haka a ƙarshe za mu yi bayani akan magani ko magani ko magungunan girman kai. Idan mutum ya kasance yana da girman kai, yaya zai yi ya rabu da girman kai? Babban abu na farko da mutum zai yi ya rabu da girman kai, da farko ya kyautata niyyarsa, ya tuba zuwa ga Allah, ya yi ikirari wa zuciyarsa cewa na tabbata ina da girman kai. Ya Allah, ya Allah, daga yau na tuba, na kyautata niyyana, daga yau ba zan ƙara yin girman kai ba, ba zan ƙara ɗagawa ƴan uwana musulmai kai ba. Ya kyautata niyyarsa, ya tuba. Bayan ya kyautata niyyarsa, ya tuba, ya tsarkaka, Allah ya yafe masa sauran zunuban da ya ɗebo a girman kan da ya yi kafin ya tuba. To abu na biyu da zai aikata shi ne ya ji cewa duk abin da yake da shi ɗin ba nashi ba ne. Duk abin da ya janyo shi ya saka shi cikin girman kai, ya ji cewa wannan abin na Allah ne ba nashi ba ne. In kuwa wannan abin nashi ne, to shi ne zai yi wa kansa wannan abu. In kyau ne na siffa, Allah ne ya bashi wannan kyau na siffa. In dukiya ne, Allah ne ya bashi. In mulki ne, Allah ne ya bashi. In ilimi ne, Allah ne ya bashi. In ma menene da ya sa shi girman kai, Allah ne ya bashi. To waɗannan abubuwan da suka sa shi girman kai, ya ji cewa ba nasa ba ne, abubuwan na Allah ne subhanahu wa ta'ala. Domin ba a haife shi da su ba. Ba a haife shi da su ba. Siffarsa kuma da Allah ya halice shi da shi aka haife shi, ba shi ya ba wa kansa wannan siffar ba, Allah ne ya ba wa kansa. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya bashi. A duk lokacin da mutum yake jin cewa wannan dukiya ai nasa ne, wannan mulki ai nasa ne, ilimin da yake da shi ai nasa ne, to wannan shi ne zai sa shi girman kai. Amma idan ka kasance ko mai ilimi ne, ka tuna ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, ba a ba ku ilimi ba sai dai kaɗan, zai ji cewa a yi ilimin da yake da shi ilimin Allah ne, kaɗan Allah ya ɗauka daga cikin ilimin sa sai ya ba shi. Idan ya ji cewa ilimin dama ba nasa ba ne, Allah ne ya ɗauko kaɗan daga cikin ilimin sa ya ba shi, to yaya za a yi girman kai a kan abin da ba nasa ba ne? Da wajen girman kai a kan abin da ka tabbata wannan abin ba nasa ba ne ba. Haka ne idan kana da dukiya, ka ji cewa kai din nan ba halice ka, ba a haife ka da wannan dukiya ba, haka aka a haife ka ba komai a tare da kai, sai ka zo ka samu wannan dukiya. To ashe wannan dukiya na Allah ne ya baka, ba naka bane. Kamar yadda yake wa antiqu min ma ja'alakum mustakhlifina fil ardh, yake dukiya wakilci ne, wakilci ne Allah ya yi muku, ya ba ku dukiya domin ku zamanto wakilai na Allah, ku raba wannan dukiya ta hannunku, ba naku bane. Idan ya dukiya ya ji cewa ai dukiyan ba naki bane, na Allah ne, to wannan zai karya masa girman kai, domin ba za ka yi girman kai da abin da ba naka bane ba. Haka nan sarauta, idan ka duba Allah subhanahu wa ta'ala yace wa lillahi mulku samawati wal ardi, mulku samawati wal ardi duka na Allah ne. Wurin da kake mulka din nan yana cikin argo, a ƙasa yake, ba ma a sama ba. Wani yanki ne kaɗan Allah ya yanke ya baka daga cikin wuraren da yake mulkansu. To ta nan za ka ji cewa wannan mulki ashe ba naka bane, na Allah ne. to idan kaji kana mulkin da Allah ya baka ba naka bane na Allah ne ya dan dauko wani yanki ya baka to wannan zai kiyaye maka ainihin girman kai a takeice don wani abin da zai saka girman kai kaji kana wannan abin ba naka bane na Allah ne saboda haka yaya zaka yi girman kai zaka yi takana da abin da ba naka ba sai wannan girman kai a zuciyarka sai ya zama to ainihin babu kuma yana da yadda cikin ka babbai ko kuma magunguna na girman kai ka dinga tina mutuwa da kuma asalinka in ka tina asalinka cewa kai din nan an halice ka ne a kasa kasan nan kuma kai kanka fata shi kake yi kake tafiya yana an halice ka da abin da kake tatawa da kanka kake tafiya sannan kuma ka zo kai girman kai an gane ai haka nan ka dinga tuna mutuwa ka ji cewa komin dukiyanka komin sarautarka komin ilminka komin kanka komin adanka za ka mutu ka rabu da ilminka ka rabu da adanka ka rabu da dukiyarka ka rabu da sarautarka a binne ka a ƙarƙashin ƙasa kuma ka binne ka a ƙarƙashin ƙasa nan da kwana uku ba za ka kai ba shahidi ba in ba shahada kai ba nan da kwana uku ka ribe shi yasa ma aka binne ka kar ka dami mutane sannan kuma daga cikin adam da kake yi da dukkan abin da kake da shi babu wani abin da za ka shiga da shi cikin wannan kabari sai ilimi wanda za ka shiga da shi ilimi ne za ka shiga da shi ilimin ma ba ka shiga da shi in ba shahada ne kai ba ba zai hana ba zai hana abin ne ka a ƙarƙashin ƙasa ba binne ka za yi kuma da wani farin alawaiho za a saka da duk irin kayan da kake sakawa masu tsada ba za a saka ka da shi ba an gane to saboda haka in ka tuna mutuwa ka tuna asalin inda aka samo ka ƙasa ne